Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wane lafiya ga kuma cika kullu labaran duniyar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata a tsibirin Maui na Hawaii ya kai 93, lamarin da ya zata zama tashin hankali mafi muni a tarihin Amurka na zamanin nan, kuma jami'ai sun ce suna sa ran za a ci gaba da samun karuwar adadin. Shugaban 'yan sandan Maui John Pelletier a jihar da ke yammacin Amurka a tekun Pacific ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda hatsarin ya rutsa da su, amma bai bayyana sunayensu ba. Jiya Asabar ce ranar farko da aka yi amfani da karnuka masu shinshina domin taimakawa wajen gano ƙarin waɗanda lamarin ya rutsa da su. Garin Lahaina mai daɗaɗɗen tarihi ya ƙone ƙurmus, kamar yadda 'yar majalisar dattawa Maisie Hirono ta shaidawa gidan talabijin na CNN a yau Lahadi. Tashin hankali ya ɓarke a birnin Inyala da ke yammacin Sudan da kuma wasu wurare a kudancin Darfur, a cewar shaidun gani da ido, lamarin da ke barazanar laƙume yankin a cikin yaƙin Sudan da ya ƙice yaƙicin yiwuwa. Rikicin ya haifar da faɗace-faɗace a titunan Khartoum, babban birnin ƙasar, a kowace rana ta Allah, tare da sake farfaɗo da hare-haren ƙabilanci a yammacin Darfur da kuma raba mutane sama da miliyan 4 da muhallansu a Sudan da kuma kan iyakokinta zuwa ƙasashen Chadi da Masar da Sudan ta Kudu da sauran ƙasashe. Ana ci gaba da gwamza faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai na RSF a Inyala, birni na biyu mafi girma a ƙasar, kuma cibiya mai muhimmanci a yankin Darfur mai fama da matsaloli. An kwashe tsawon kwanaki 3 ana gwamza faɗan na baya-bayan nan, inda sojoji da kuma rundunar ta RSF suka harba makaman artillery a cikin unguwannin jama'a, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hukumomin Iran sun kama mabiya addinin Baha'i guda 9 a yau Lahadi bisa wasu tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa, waɗanda suka haɗa da halatta kuɗaɗen haram da kuma kaucewa biyan haraji, inji ma'aikatar leƙen asiri. Jamhuriyar ta Musulunci ta Iran ta ayyana mabiya addinin na Baha'i tsiraru marasa rinjaye waɗanda ba musulmai ba da suka fi girma a Iran a matsayin kafirai, kuma galibi ana kai musu hari ne saboda zargin alaƙar su da Isra'ila, wadda ke da muhimman wuraren ibadar su da hedkwatar su. Kamen na yau Lahadi ya shafi membobin ƙungiyar ne a Tehran, babban birnin ƙasar, waɗanda aka ce sun mallaki kantinan sayar da magunguna 20 da kamfanoni 3 na kayan kwalliya da kuma rumbun adana kayayyaki da yawa marasa izini, a cewar ma'aikatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Mali 6 suka mutu a wani hari da ƙungiyoyin ta'addanci masu ɗauke da makamai suka kai a arewacin ƙasar, a cewar wani rahoto da rundunar sojin ƙasar ta fitar. Sanarwar da sojojin suka fitar a baya kan lamarin ta ce soja ɗaya ya rasa ransa, yayin da 4 suka jikkata a harin da aka kai a Bar a ranar Juma'a. Sanarwar ta faɗa a jiya Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 6, kuma yayin da aka fatattaki 'yan ta'addar sun yi watsi da gawarwakinsu 24.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Naki makaranta haka kawai.
Kina son aure ne a lokacin ko
aure kawai a lokacin? Har an kai ni gaban babana a police station. Cicinmu tsamanin shi ko iyayena ne suna ce kadance makaranta. Kai ne kunje babana ce ga tunan ku tambaye ta kuje. Na ce ni ce fa ba na son makaranta, kuma ina da iya kama abu da sauri a lokacin.
kan abin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin kaska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace mata takwas daga cikin tara da ke jerin sunayen da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika ga majalisa da za a ba mukamman ministoci yanzu inda hankalin mata a Najeriya ya karkata shine ganin matan sun cire masa kitse a wuta za ku ji abinda waɗansu mata a ƙasar ke cewa yau kuma kallabin mu ta mako wata mace ce da take karatu da gangan ta nace ita aure za ta yi amma a gidan miji ta koma makaranta a cikin wannan lokacin ta sa kai ta yi karatu a yau har ta kai matsayin farfesa ke ma kina iya cimma burinki na rayuwa idan da niyya ku biyo mu domin ji ya fi sako mata na neman damar shawo kan kalubalen da suke fuskanta a rayuwa da kuma samun damar fada aji ya fara cika bayan da uwar gidan shugaban kasa marigayya Maryam Babangida ta nemi kirkiro da ma'aikatar mata da ya bada damar samun mace a matsayin ministar ma'aikatar sai dai shekaru sama da 20 bayan kafa wannan ma'aikatar ko mata za su iya buga kirji da irin tasirin wannan ma'aikatar a rayuwarsu Wannan na daga cikin tambayoyin da shirin kallabi ya nemi amsa a daidai lokacin da mata ke shatawa ƴan uwansu da ke jerin ministocin ajenda kamar yadda matan da muka gayyata a dandalin faɗi muji ke cewa
sunana Munira Suleiman Tanimu tar majalisar dokoki ta jihar Kaduna mai wakiltan Lera ta Gabas kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna
sunana ambassador Khadija Ishaq Bawas a Kano Nigeria
wannan sababbin mata da aka nada a ministoci da farko dai muna ma Allah godiya muna kuma moshi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so yayi da kuma inclusion na mata da kullun muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata yau gashi Allah ya kawo mu a cikin cabinet din shi na ministoci mata har guda 7 a cikin wayannan mata guda 7 kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban mutum daya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata to mu abin da muke roko kuma abin da muke sa shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba masu su watsa mana ƙasa a ido muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience din su da ayyukan da suka saba yi so walau na mata ne walau na koma ina ne su rike da kyau saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan fushin musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abinda suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani saboda haka mu abinda muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a wanda suke siyasa wanda suke neman aiki wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damun su su ma su ƙara tallafa ma wasu mata. Sannan kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata ƴan uwansu ba, amma kamar yanda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karban ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu. Muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya.
Sai kuma malama Khadija Isaac Bawa
su ministoci kenan mata, wato abinda muke sa ran za su yi. Ni dai ana bangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan, wato portfolios din su. So ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka nada su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuka wajen farawa da ayyukan da suka shafa mata, wato wajen bibiyar kamar dokoki haka da su bunƙasa samun sauyi mai dorewa a rayuwar ƴaƴa mata da ma mata gaba daya. Ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawar su ba a matsayin su na mata. Sai kuma tambayar da kika yi na maganar wato ma'aikatar ayyukan mata, ina ganin ya kamata a ce sun ƙara kokari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i. Sannan kuma akwai maganar dakili cin zarafin mata da ake da shi har yanzu, duk da ana magana akai kuma an kakkafa dokoki akai, ya kamata a ce sun dage sun ƙara hobbasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba daya domin kare mutuncin mata.
To madalla, mun ji daga bakin ku duka, a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki?
Babban abin da nake so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matan mu da suke karkara, an bar su a baya, waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gwargwado, yau da su ake damawa. Kowa ya kama sana'a, kowa ya kama kariya da daban-daban, kuma kowa na samun ci gabawa. Amma ya labarin matan karkara, me ake musu, wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimake rayuwarsu, ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo musu ci gabawa. Yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona, wasu kuma suna sha'awan koyarwa, wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba. Menene abin da gwamnati za ta iya yi? Menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi? Abin kwara ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, a koya musu inganci da rayuwarsu musamman fannin ilimi da kasuwanci. Yau ko a karkara kake, in kana da ilimi kana kasuwanci, ko kana da ilimi baka kasuwanci, ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani, sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani. Saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar mace. Daidai gwargwado, duk mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta, ta taimaka ma iyalanta gabaki daya. So kada mu ga wai suna karkara ne basu san rayuwa ba ko basu san abin yi ba. Din aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo musu ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki ƴaƴansu da wannan karkaran da suke ciki, ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya. Saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni, in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar wayanda suke karkara, ni ana tunanin ba shine daidai ba, tunda su ne ake amfani da su a zabe har mutun ya kai inda yake so ya kai. To me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su? So ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu ci gabawa, a kawo musu doki musamman kin ga maganan asibiti primary healthcare din nan ko ina kika je zaki ga is very poor, is dilapidated. Duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimake asibiti, zaki ga asibiti da ba kanta, da yawan su ma a gida suke haihuwa, babu ma kuɗin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara. Kai wasu karkaran ma babu ma asibiti, mace tana nakuda sai an dauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti. Kin ga wannan ai dole muna buƙatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido matan mu wanda suke karkara, a kawo musu sauƙin rayuwa, a kawo primary healthcare, a kawo manyan asibitoci karkara, sannan a gyara makarantun su wanda ƴaƴan su za su girma Allah ya ba su ilimi, su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo, wasu su dawo gida, wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara. So ni dai ana wata nanin kenan, bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba.
Sai kuma malama Khadija Isaac Bawa
wajen bunƙasa harkar lafiyar mata da ma ilimin mata gaba daya, ya kamata a ce ma'aikatar kula da harkokin mata sun yi kokarin ganin cewa ita ya mace a kullun zaki ga rashin lafiyar ta yafi na da namiji. Saboda haka ya kamata a ce sun ƙara kokari wajen kare lafiyar mata da kuma samawa mata lafiya mai dorewa da ma ilimi gaba daya. Idan muka duba maganar haɗin gwiwa, ya kamata a ce su dada bunƙasa abin da ake kira collaboration and partnership, ya kamata a ce sun dada bunƙasa zamantakewar su da kuma relationship ɗinsu da civil societies ɗin da
muke da su a cikin gida, wato kungiyoyin da muke da su a cikin gida, suna yi tun ba ma ta harkar su kungiyoyin waje ba, suna haɗin gwiwa sosai da su domin kawo wato sauyi a rayuwar mata. Saboda haka ya kamata a ce suna amfani da su ma na cikin gida, domin su ne a grassroots, su ne da a connected to matan nan, su ne suka samu tsoron da mata suke ciki. Ya kamata a ce su haɗa gwiwa har da su yanzu domin kawo irin wato sauyi a rayuwar ƴaƴa mata, domin idan suka kulla kyakkyawan alaka da kungiyoyin nan, za a tallafa wa mata a Najeriya sosai.
Wato shin kuna da masaniya akan hanyoyin da ma'aikatar ayyukan mata ke bi wajen tallafawa mata shiga siyasa?
Ni dai tunda nake babu wata mace da taba taimaka min, ko wata mace da taba zuwa yau na kai mata kuka na ko kuma wani abu na cigaba da nake son nayi, har ta tsaya ta saurare ni wacce take gwamnati har kuma ta taimaka min, musamman fannin siyasa wanda kowa ya san cewa siyasa ra'ayi ne, ba kowace mace take sha'awan siyasa ba, ba kowace mace za ta iya siyasa ba. So ni shawaran da zan bada a nan shine, daukaka na zuwa da fuskoki daban-daban, matsayi na zuwa ta hanyoyi daban-daban. Yau ko ba siyasa ba, akwai matan da aka ba su appointment da dama, wanda yanzu ko suna so ko ba sa so su ma sun zama ƴan siyasa, tunda harkan gwamnati shi ma siyasa ce. Ana maganan ministoci, ana maganan commissiononi, duka wayannan appointments ne wanda an ba su dama ne su zo su ma su kawo nasu gudunmuwan domin ƙasa ta ci gaba. So mu muna roƙon irin wayannan matan da Allah ya kai su matsayin, musamman har da ni kaina, mu sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe, kuma daman da Allah ya baka yau ba lalle bane ba ya baka gobe ba. Saboda haka kai amfani da daman ka, ka taimaka ma as many women as you can, a taimaka ma mata da matasa, duk yadda zaka yi ka tabbatar da kai ma mutane hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu, inda kai zaka samu ladan haka su kuma ba su taɓa mantawa da kai ba. Yau ka samu matsayin nan, kai suna kai samu daukaka, ka hawo motoci, kai gidaje, duk ba shine zai kai ka inda kake so kaje ba a rayuwa. In ka taimaka ma wani, ladan ka na wurin Ubangiji, kuma mu kullun fatan mu shine ayyukan da muke zama sanadin da zamu shiga aljanna. To ina roƙon sauran matan da Allah ya kai su matsayi daban-daban, ba dole sai ministoci ko wanda suke aiki a gwamnati ba, ko wanda suke da arzikin su na kasuwanci, akwai wanda kuma matan attajirai ne masu hali, wanda su gida suke amma suna da arzikin. So muna roƙon su da cewa su taimaka ma mata, su kuma taimaka ma matasa, saboda yau matasa suka samu abin yi, mata suka samu abin yi, mun taimaka ma kanmu ne, mun taimaka ma ƙasar mu ne, kuma shaye-shaye da harkan sata da kidnapping duk irin wannan abubuwan za su ragu, tunda kullun kukan su kenan masu yi cewa ba su samu rayuwa mai inganci bane yasa suke shiga irin wannan harkokin ba. Saboda haka don Allah mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata, kuma ka sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe.
Sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon wata mace ce da ta ki karatu da gangan, ta nace cewa ita aure za ta yi, amma a gidan aure mijinta na farko ya karfafa mata gwiwa ta koma makaranta. Shekaru kaɗan bayan nan ya rasu. A cikin waɗannan shekaru ta sa kai ta koma makaranta, har a yau tana matsayin farfesa. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi.
Sunana Teresa Adamu, na aiki a Equa Theological Seminary, Foreign Gada Jos. Tarihi na ba wata wani babban abu a wurin, babana da police ne, NA police. That is native authority.
Na dada.
Da ni da mama da baba muka yi zama, sai wani ya zo ya neme ni da in zauna da shi, wani soja.
Lokacin kina yarinya ke?
Ina yarinya. Around 10 years, 11. To sai lokacin muna kafancan. Sai ya dauke ni muka tafi kafancan. Lokacin na aji, na gama aji uku kenan, primary. Sai muka tafi. Zauna da shi ya can a Kaduna. Zauna a Kaduna, lokacin ana ganin Kaduna kamar kasan waje ne. Sai tashi mun tafi zauna da shi, sai yakin basasa ya tashi. Yaki ya tashi, sai shi ya tafi kasan east yin yaki din. Sai na dawo gida, na dawo gida, na cigaba da zama da iyayena. Na gama
primary 7 a lokacin ana yin primary 7 nima primary 7 sai nace ne ba zan je makaranta ba na ki makaranta haka kawai
ina son aure ne a lokacin ko
aure kawai a lokacin har an kai ni gaban babana a police station teacher mu zamanin shi ko iyayena ne suna ce kadan je makaranta kai ne kunje babana ce gatan nan ku tambaye ta kuje nace ni ce fa ba na son makaranta kuma ina da iya kama abu da sauri a lokacin amma haka dai sai shi kuma wanda zan danna son aure din sai Allah ya mashi rasuwa a can wajen yaki a kasan East
dama soja kike saki aure
a soja ne shikenan to sai maganan aure ya fita sai na shiga koyon typing a lokacin na koyi typing na iya typing aka bani aiki a Kaduna State Ministry of Agric
lokacin ma ni samun aikin ba wahala kamar na yanzu
ba wahala kana da aikin ka kana da makarantan ka kana da certificate din ka sai ka samu aiki mun samu aiki shikenan nanan na aiki sai Allah ya bani wani wanda zan sake aure shi dama na ce bana son makaranta
amma lokacin makarantar secondary kika tsaya ko kuma primary
ai primary da farko a primary na tsaya bayan primary na shikenan nace ni ba zan je secondary ba sannan na shiga makarantar typing sannan na samu aiki da Kaduna State Ministry of Agric na aiki a wurin sai Allah hada ni da wani mutum a Kaduna sai muka yi aure ni auren sai ya ce mani kin je ki je makaranta sai nace na je maka ni ba na so in je makaranta tun can ba na so sai ta man magana ya ce kin gani gobe in bana nan fa ya zaki kai sai abin ya kashe man jiki dai nace to shikenan sai a 1976 bayan na haifi yana biyu daya na haife ta 1973 na biyu na haife shi 1975 so a 76 sai ya ce je makaranta dole in ci to shikenan sai na je na sami WTC Zaria na sami WTC Zaria sai na yi na shiga kenan ina aji daya aji biyu aji uku a WTC Zaria dama 5 years ne sai mutumin nan yayi hatsari haya mutu
shi mai gidanki
shi mai gidana din kamar yanda ya faɗa yace baki san gobe ba mai yiwa ba na nan gobe baki ilimi ba to ba za ki ji dadin rayuwa ba
kamar a lokacin kina da shekaru nawa
lokacin na da shekaru 23 da yar rasu din ina da shekara 23 shikenan sai na zauna da yara na daya din she was 5 years na biyu din 3 years da yar rasu shikenan sai na muka zauna zauna na gama WTC Zaria na dawo ministry na agric din sai suka tura ni Saminaka da wurin yake aiki a secretariat na local government a Saminaka kenan sai na ji kira ce ya kamata ki je makarantar tauhidi a nan Jos je ki sami makaranta sami ilimi kiwa ubangiji aiki a lokacin ina goruwa kenan so da wannan zafin goronci din da na dashi na zo nan seminary din na shiga ina da iyawa nuna man
ina da fahimtar abubuwa
ina da fahimtar abubuwa na zo muka hadu da sauran yan uwa na anan shikenan sai muka shiga na yi shekara 4 degree kenan first degree na gama nan da nan sai makaranta din anan suka ce a ba zan je ko ina ba su za su rike ni a su bani aiki yake nan sai na zauna na yi aiki ina cikin aiki
kaman koyarwa kenan
koyarwa anan seminary din ina cikin koyarwa din haka da rasuwan wancan mai gidan har zuwa lokacin da na zo na gama seminary har na fara aiki ya kai shekara 10 sai Allah ya sake hada ni da wani wannan din pastor ne da shikenan na seminary to sai muka hadu shikenan shi ma matan shi ta rasu kenan matan shi ta rasu
shikenan sai gani sai muka yi aure annan seminary din gama aure muka zauna aiki ya dauke shi ya dauke ni da shi muka shiga muka je
a Nasarawa state
Nasarawa state can muka je muka ta aiki muka ta aiki muna cikin aiki a wurin shikenan sai ubangiji ya bude min hanya wani malami na wanda ya koya min a masters level
wato har kin masters kenan bayan degree da kika yi
degree da nayi a nan seminary sannan je nayi masters a TCNN to shi wanda ya koya min wani bature ne dan german ne yana can germany sai ya aika min da sako ina so in ci gaba da makaranta nace eh sai ya ce to za su biya min kudin makaranta suka nema min makaranta a UK kina san tafi makaranta ya biya min kudin makaranta daga farko har kashe na gama
shi mai gidanki kuma ya amince ki tafi
ya amince in tafi har ya bi ni nace mishi zo mu dabi mu je UK mu je mu zauna Birmingham in ka je wurin muka je muka zauna in ka yi makaranta mun gama na dawo kenan da na dawo sai aka bani aiki a TCNN na zauna a TCNN muna TCNN tare da shi muna aikin koyarwa tare da shi a wurin sai a 2006 sai Allah ya mashi rasuwa haka da kawai muna zama lafiya ba ciwo ya yi ba ya tashi ya ji dan zazzabi ne dai haka ya tashi bureje asibiti a Vom 2006 a June sai ya tafi ya je asibiti din kenan shigan shi asibiti da wuya likita na examine din shi kace kana jin yaya wai ciwon kai mene ana duban shi haka kawai sai ya rikice musu sai mutuwa shikenan sai suka aika
kin samu yaya da shi
a'a shi wannan na biyun ba babu Allah ya bamu haihuwa ba amma wancan Allah ya bamu yara biyu kuma suna nan kuma sun yi auren su suna da iyalansu to zaman goranci din ya sake ya dawo
karo na biyu
zauna shi wannan na aura na biyu din mun yi zama shekara 17 tare da shi kuma daga rasuwan shi zuwa yau shekara 17 cik gode Allah haka muke rayuwa
to ya rayuwan goranci
kai ba dali gaskiya wanda ya ce da dadi to kowa ne da nashi kamar nawa din Allah ya sauke min na sami ilimi na yi karatu na samu aiki duk da haka kuma yara na ba yawa guda biyu ne so nawa rayuwan goranci din ba wahala da yawa sosai amma duk da haka ba da sauki ba ko wani lokacin da zaka zauna zaka nemi wanda zaka tade da shi babu sai ka tuna baya ka inda wani yana nan da zamu fi tade kaza zamu yi abu tare kaza 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 to irin wannan shi ne yakan tayar ma mutum da zuciya
kallabin mu ta mako farfesa Teresa Adamu ke ma kina iya kaiwa wannan matsayi idan da niyya abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shiri kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Jihar Plateau da kuma Halima Abdulra'uf a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla, to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai aka sanci da mu da karfe 6 na safiyar gobe Litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi na da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da Julie Leda Suresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.